invité son précédent avec une escalade de violence qui...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 31 ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani mai bada shaida ya bayyana a gaban wata babbar kotun tarayya inda ya yi bayani akan yadda ya biya makudan kuɗaɗe don fanso mahaifiyarsa da 'yar uwarsa a zaman shari'ar zargin tallafawa ta'addanci da ake wa Malam Tukurmamu mai shiga tsakani a ƙoƙarin sakin fasinjojin jirgin ƙasan da aka yi garkuwa da su a shekarar 2022. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro inda za ku ji cewa kasashen Niger, Mali da Burkina Faso na gab da kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar kungiyar ƙawance ta AES. Sannan in an jima kaɗan kuma za mu buɗe layukan wayar mu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce 1-202 980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an hukumar kwana-kwana da agajin gaggawa a birnin Washington sun faɗa yau Juma'a cewa sama da gawarwaki 40 ne aka gano daga tarkacen jirgin saman fasinja da kuma jirgin sama mai saukar ungulu na soji da suka yi karo da juna suka fada kogin Potomac da yammacin ranar Laraba. Da sanyin safiyar yau Juma'a ne aka ci gaba da gudanar da ayyukan nemo gawarwakin mutane 67 da suka mutu a hadarin. Hukumar kula da sufuri ta ƙasa wato NTSB a takaice hukumar gwamnatin tarayya ita ce ke jagorantar binciken jirgin na fasinja samfurin Bombardier CRJ-700 na kamfanin jiragen sama na PSA da ke karkashin kamfanin American Airlines. Yana dauke da fasinjoji da ma'aikatansa su 64 yayin da helicopter na sojan Amurka samfurin UH-60 Black Hawk yake dauke da jami'ai uku. Jami'ai sun ce babu wanda ya tsira a cikin su. A fagen dagari yakin da ake yi a Ukraine, jaridun cikin gida na zaman muhimman madogara a yankunan da Rasha ta lalata hasumiyoyin wayoyin salula da kayayyakin internet. 'Yan jarida suna samar da bayanai game da hanyoyin ficewa da tattara bayanan laifukan yaki na Rasha da tafiyar sojoji da kuma mai da martani kan farfagandar Moscow. Duk da yake dakatar da bada taimako ga kasashen waje na wucin gadi da Amurka ta yi na iya nufin matsalolin kuɗi ga ƙananan kafofin watsa labarai waɗanda ke dogara ga masu bada gudunmawa na kasashen waje domin gudanar da ayyukansu. Shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta Ukraine Sergey Tumilenko ya shaidawa muryar Amurka cewa yawancin kafofin yaɗa labarai na Ukraine na iya fuskantar barazanar rufewa ko kuma rage yawan ayyukansu a makonni masu zuwa. Shugaba Donald Trump ya rataba hannu kan wata doka ta zartarwa a ranar 20 ga watan Janairu wadda ta umarci dukkan hukumomin gwamnatin tarayya su dakatar da duk wani shirin tallafin raya kasashen waje na tsawon kwanaki 90. Jami'ai sun ce Rasha ta harba jiragen sama maras matuƙa kan Ukraine a wani harin da ta kai cikin dare a yau Juma'a wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin Odessa. Rundunar tsaron Ukraine ta kakkaɓo 59 daga cikin jiragen saman marasa matuƙa 202 na Rasha. Ta ce an batar da jirage maras matuƙa 37 wanda ke nufin yin amfani da na'urorin tsaro wajen karkatar da su. Jiragen na Rasha sun yi barna a yankin arewa maso gabashin Sami da gundumar Odessa da ke kudu da kuma tsakiyar yankin Cherkasy. Ole Kaifa, gwamnan yankin Odessa, ya bayyana cewa fararen hula hudu ciki har da wani likita sun jikkata sakamakon hare-haren jiragen yakin da suka kai a birnin Chernomorsk. Har ila yau harin ya kuma haddasa yankewar wutar lantarki a wasu sassan birnin tare da lalata asibiti da wani gidan gwamnati da rumbun ajiye hatsi da wani gida da kuma manyan motoci da dama. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kungiyar mayakan Hamas ta sanar kuma Isra'ila ta tabbatar da sunayen mutane uku na gaba da za a sako a gobe Asabar a karo na hudu na irin wannan musaya tsakanin bangarorin a karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta domin dakatar da yakin da aka kwashe sama da watanni 15 ana gwabzawa a Gaza. Wadanda za a sako din sun hada da Yaden Baybas dan shekara 35 wanda aka kama daga Kibbutz Nis Oz a lokacin harin ta'addancin Hamas kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023 tare da matarsa Shiri da wasu yara maza biyu Ariel da Kfir. Har ila yau za a saki wani ba Amurke dan kasar Isra'ila Kate Siegel mai shekaru 65 dan asalin Chapel Hill ta jihar North Carolina wanda aka yi garkuwa da shi daga Kibbutz Kfar Aza tare da matarsa Aviva Siegel. An saki Aviva yayin wata gajeriyar yarjejeniyar tsagaita wuta a watan Nuwamban shekara ta 2023. Mutum na uku shine Ofer Kaldoren mai shekaru 54 dan kasar Faransa da Isra'ila wanda mayakan suka kama daga Kibbutz Nis Oz tare da ƴaƴansa biyu. An kama tsohuwar matarsa Hadas. Daruruwan dalibai masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a cikin yankunan kasar Sabia inda suka fuskantar da zanga-zangar tasu ta kinjinin Almundahana zuwa birnin Novi Sad da ke arewacin kasar inda suke shirin toshe gadoji uku da ke kan kogin Danube a ƙarshen mako. Lamarin da ya soma watanni biyu da suka gabata a matsayin zanga-zangar da ake zargin cin hanci da rashawa a kwangilar gine-gine ya fadada zuwa kalubale mafi girma cikin shekaru ga jagoran masu ra'ayin riƙau na kasar shugaba Alexander Vučić a birnin Belgrade. Wani direba ya afka da mota a cikin masu zanga-zangar lumana inda ya raunata wasu mata biyu, lamarin da shine na uku a cikin makonni.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da shari'ar zargin tallafawa ta'addanci da ake wa Malam Tukurmamu mai shiga tsakani a kokarin sakin fasinjojin jirgin kasa da aka sace akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a shekarar 2022. Wani mai ba da shaida ya bayyana a gaban wata babbar kotun tarayya inda ya yi bayanin yadda ya biya kuɗin fansa naira miliyan 80 don ceto mahaifiyarsa da kuma 'yar uwarsa. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
In za a iya tunawa, 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol sun kama Malam Tukurmamu a birnin Alkahira akan hanyarsa na zuwa Saudi Arabia domin aikin umara, inda suka dawo da shi Nigeria, inda jami'an tsaro ke zarginsa da takarwa wurin shiga tsakani domin biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'addan nan da suka yi garkuwa da fasinjojin jirgin ƙasan nan da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2022. Kuma tun daga wancan lokaci ne kuma gwamnatin Nigeria ke riƙe da Tukurmamu, inda ake ta tafka shari'a har wannan lokacin a wata babbar kotun tarayya da ke babban birnin ƙasar Abuja bisa tuhume-tuhume guda 10 da ke da alaƙa da zargin tallafawa ta'addanci. Na tambayi babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin Najeriya, Muhammad Abubakar Babadoko, ko me ake ciki akan shari'ar Malam Tukurmamu?
Mamu's case has been ongoing, is still ongoing.
Yace shari'ar Tukurmamu tana nan tana ci gaba har yanzu ana yin ta. Mun gabatar da shaidu biyar. Kusan dai yanzu mun kammala ba da bahasi, saura shi ya kare kansa. Na sake tambayar babban mai gabatar da ƙaran Najeriya. Wasu na ganin wannan shari'a ana jan kafa, abinda aka so mai yoki manin shekaru uku kenan baya. To kuma zai ci akan haka?
I think that's pretty fast by the standard here.
Ai ina maganin wannan shari'a za a iya cewa tana yin sauri a irin tsarin mu nan. Jinkirin da aka samu shine saboda akwai wasu shaidu da ake baiwa kariya. Mun ma kebe su na kimanin watanni uku. Yanzu su muke jira su ba da shaida.
They were the ones who were waiting for they have testified.
To yanzu da aka dawo ci gaba da wannan shari'a wannan lokaci dai, waɗannan shaidu sun bada tasu shaidar a kotun wacce ke karkashin jagorancin mai shari'a Ian Oko. Shaida na farko wanda aka rufe mai fuska ya shaida a kotun cewar ya biya kuɗin fansa kimanin naira miliyan 80 ga 'yan ta'addan da suka sace fasinjojin jirgin ƙasan don fanso mafiyarsa da ƙanwarsa, waɗanda ya ce an sako su bayan biyan wannan maɗuɗin kuɗaɗe. Shaidan ya ce wata ɗaya bayan garkuwar, 'yan ta'addan sun kira shi inda suka ba shi lambobin wasu 'yan jaridu guda huɗu da ya kira su domin su yi aikin shiga tsakani. yace ukun sun yarda amma malam tukurmamu ya amince domin ya shiga tsakani. Bayan da tukurmamun ya amince domin ya aikin shiga tsakani ne yan tadin suka daina magana da shi ta waya, inda komai yake so ga musu sai da ya gaya wa malam tukurmamu. Daga bisani kuma babban Hafsan Hafsan shirin jinan tsaron Najeriya na wancan lokaci General Loke Rabo da babban daraktan hukumar yan sanda farin kaya a wancan lokaci Yusuf Magajibici suka kira shi wannan shaida, inda suka gaya mar cewa duk maganganun da yayin da tukurmamu ya dinga gaya musu. Shaidan yace bayan da tukurmamun ya saba ki, ɗan ta'addan sun rage wannan kudin fansa daga kimanin naira miliyan 200 inda aka sasanta zuwa naira miliyan 80, wanda bayan ya biya kuma aka sako mar mafiya da kuma kanwatarsa. An dai kiyasta ɗan ta'addan sun amshi dalar Amurka kimanin 420,000 daga hannun fasinjojin da suka sace wa yanwa a cikin wannan jirgi. Yanzu dai gwamnatin Najeriya na ci gaba da zargin malam tukurmamu da laifin taimakawa ta'addanci. A gefe guda kuma babban malamin addini nan dake birnin Kaduna Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi ya nemi a gaggauta sako malam tukurmamu.
Kake shi tunda dai gashi dan kasa tabbatar da wannan bakoto kuma a rikici ne tsakanin su ba wani abu bane, amma nashi shi ba na siyasa bane kuma abun nan bane, rikici ne tsakanin kwamitin da suke wani aiki din ya kawo shi wannan matsala.
Dr. Ahmad Gumi, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga Hassan ya sake dawowa da shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba irin hoɓɓasan da kasashen yankin Sahel ke yi domin ƙaddamar da rundunar haɗin gwiwa a ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsaro da yadda baibaye su. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. To madalla, jamhuriyar Niger, Mali da Burkina Faso na gab da kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙawance ta AES a ci gaba da jan ɗamara a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel yau kimanin shekaru 10 kenan. A baya waɗannan ƙasashe dai sun kafa wata rundunar haɗin gwiwa, wato G5 Sahel, da ta haɗar da Chadi da Mauritania. To sai dai kuma tsamin dangantaka da aka fuskanta tsakanin ƙasashen Sahel da Faransa ta haifar da durƙushewar ayyukan waccan runduna. To hali yanzu kome ne za a gani sabo? Wakilinmu a birnin Niamey, Suleiman Mumin Barma, ya mana nazari akan wannan batu.
Il fallait mutualiser nos efforts.
Ministan tsaron jamhuriyar Nijar, Janar Salifu Modi kenan, yana bayani dangane da rundunar haɗin gwiwar Nijar, Mali da Burkina Faso mai lakanin Force Unifiée, wacce ya ce ta kammala shiri tsaf.
Cette force unifiée a un effectif de 5,000 hommes.
Ministan ya ce rundunar ta haɗaka na kunshe da dakaru 5,000. Runduna ce da ke da jami'an kanta da kayayyakin aiki na kanta na sama da na ƙasa da na tattara bayanan sirri. Haka kuma ita ke da alhakin tsara yadda za ta gudanar da ayyukanta. Runduna ce da za a iya girke dakarunta a ko'ina a yankin IOS. Tuni hafsoshin ƙasashen uku suka kammala fasalin aiki. Nan da 'yan makonni za a fara ganin wannan runduna a fagen daga, in ji shi.
C'est une question de semaine pour que cette force là soit visible sur le terrain.
Niger, wacce ainihi 'yan ta'adda ke tsallakowa daga ƙasashe makwabta, wato Mali da Burkina Faso, don tafkata asa kan tsaurara matakan cikin gida a yankin Tilaberi, sai dai sautari maharan kan yi nasarar juyawa zuwa inda suka fito. Sabili kenan 'yan ƙasar ta Niger ke cewa haɗa ƙarfi da makwabta na iya ba da damar kawo ƙarshen wannan masifa da ke haddasa asarar ɗumbin dukiyoyi har ma da rayukan fararen hula da jami'an tsaro. Suna masu cewa yunkurin ƙasashen uku alama ce da ke jaddada haɗin kai a tsakaninsu, sabanin yadda a can baya wasu abokan hulɗa suka yi burus da girman matsalar da ake fuskanta in ji su.
Sunana Abdu Mamma, Muhammad National Plus Sovega de la Patrie MNSP Inch. Wannan haɗaka ta aka yi ta rundunoni ta wannan ƙasashe namu uku abu ne mai kyau. Muna goyon bayan wannan 100%. Abu ne wanda muna jira ne tun lokacin na ayi wannan haɗaka. An yi ta. Amma cikin waɗanda aka yi da su akwai munafukai. Waɗanda ana kuma su suna walwalewa. Je thanks ta ala wannan dama mun san abu ne da an kai ba su bane su aka fata horan shi ta kawo wannan. To amma waɗanka uku din da ka gani bi iznillahi sai dai kwana sun kare.
Sunana Ibrahim Salisu, kungiya FRSA. Muna ƙara jin shi nama wannan tunani na kafa wannan haɗaka wannan runduna ta soji da ta kumshi soji 5,000. Wannan shi yake nuna cewa babu amsa wat umarni daga kowace ƙasa domin kasawar Jason Sahel da Takuba da wato sojoji na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka turo a yankin Sahel musamman a Mali bayan shekara sama da 10 suka kasa tabbatar da tsaro. Insha Allah za a sha mamaki wannan haɗaka da ta kumshi soji 5,000 za ta nuna cewa ana iya yin abinda wayancan turawan suka kasa.
Kana nufin akwai wani tasiri da za ta yi dai a yakin nan?
Za ta yi tasiri kwarai da gaske tunda a yanzu nasarar da aka samu cikin yaƙi da ta'addanci a shekara guda ta kafa wannan IAS din ba a same shi ba shekara sama da 10 da barkan da Takuba ta yi a yankin Sahel.
A ƙarƙashin wannan runduna ƙasashen na IAS sun kuduri aniyar gudanar da ayyukan tsaro daga yankin Boso wato iyakar Nijar da Chadi zuwa iyakar Mali da Mauritania, daga kudancin Mali zuwa iyakar Nijar da Libya. Rundunar haɗakar na da alhakin gudanar da ayyukanta a ƙasashen uku, haka kuma kowace daga cikinsu na da damar neman ɗauki daga 'yar uwarta da take ganin tana da kayan aikin da suka fi dacewa. Sabon abu ne, mataki ne gangariya da zai samar da tsaro a wannan yanki, in ji Janar Modi.
C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace.
Masu fashin baki sun yaba da matakin kasashen na Niger, Mali da Burkina Faso, amma kuma sun yi gargadi kan bukatar la'akari da wasu ƙarin matakan da ka iya taimakawa a cin maguri. Abbas Mumuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin Sahel da Afirka ta Yamma.
Yanda shi minista ya gai runduna ta za a kafa da soja 5,000 ƙwararru, sai dai ya kamata a kiyaye da cewa yanzu yaki ba ta bangaren yawan mutane ba ce za a ci yaki ta a. Yaki yanzu ya zama na harkan kimiyya. Yau 'yan ta'adda na kiyaye suka ɗorawa da suke tada daga nesa kamar da ne gare su. Ya kamata a kiyaye ana ya samu soja 100,000. Abu ne masha Allah zai ba wa dama a ce duka inda 'yan ta'adda sun ka karɓa an shi. Amma kuma muna da kayan yaƙi ƙwararri na zamani da harkar kimiyya, yadda daga sama muna iya samun labarin abin da ke wakana ƙasa na ƙiyoyi da ake tadawa daga nesa, mu samu sani saman su na aimta da su kamin su aikata bala'i. Don duka wannan abubuwan ya kamata a ce a kula da su, kuma in ma foro ne ya kamata a yi musu damu ganin cewa samu ƙwarewa wurin harkar tafiyar da fudda nahiya da ake kuda daga sama. To ya kamata a ci wannan furon a ba da shi, kuma muhimmancin shi wannan sa soja wuri guda dama ce wadda za ta ba soja su ba wa juna kwarewa, a raba ma juna kwarewa, partage da experience and expertise, kowa na da kwarewa iri za a ba juna.
Matsalolin tsaro a yankin Sahel abu ne da ya samo asali a shekarar 2012 bayan da 'yan ta'adda suka tare a arewacin Mali, lamarin da ake dangantawa da bazuwar makaman kasar Libya bayan faduwar gwamnatin Kaddafi. Sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a Mali, kasashe makwabta wato Niger da Burkina Faso suka fara fuskantar harharen ta'addanci. Mafarin kafa rundunar Jason Sahel a 2014 wacce ta hada Niger, Mali, Burkina Faso, Chadi da Mauritania, tare da shawarwarin Faransa wacce a wancan lokaci ta girke dubban sojojinta na rundunar Serval da ta rikide zuwa Barkan da sunan yaƙi da ta'addanci a Sahel. Sai dai Jason Sahel ta watse a sakamakon rigingimun da suka biyo bayan juye-juyen mulki a Mali, Burkina Faso, Chadi da Niger.
A gaida Sule Momini Barma. Masu sauraro, da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokin aikin nawa Sule Momini Barma, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
madalla an gaida Hassan Maina kaina. To ma sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layukan wayar mu, mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Sai a kira. To mun samu kira na farko ma daga Gashuwa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Gashuwa?
Janan Lamuriya talaka na Najeriya.
To muna jin ka.
To a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da faduwar abinci da yake muna farin ciki kuma muna jira kamar kayan mota shi ma ya fada a Najeriya da ban fetur. Muna addu'a cewa duk su ma Allah ka da su, sannan Allah kawo wa talakan Najeriya sa'ida, Allah kawo sauƙin wannan tsadar rayuwa da ake ciki. Allah sa duk talakawan Najeriya kowa ya wadata. Allah ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya. Allah ƙara tabbatar da tsaro. Daga Rab kana Gashuwa, babban Odita Janar na muryar talaka na Najeriya.
To Rab kana Gashuwa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Kwara.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana daga Kwara?
Kuna tare da Bello Garba Dinawa daga nan Kwara.
To muna jin ka Malam Bello.
To ina kira ga gwamnatin Najeriya kuma gwamnatin mu ta jihar Sokoto da su ƙara jajircewa ga abin da shahi, musamman ma tsaro da yake mun fara ganin alamun nasara, musamman ma abin da shahi gwamnatin Sokoto, irin ƙananan hukumomin Raba da Urno da Isa da sabon birnin da sauransu da su Gwadabawa. Ya kamata a ƙara jajircewa na ganin cewa an kawo mana wannan matsalar tsaro da suke fama da muke fama da ita wannan yankuna. A ƙara jajircewa na ganin cewa an kakkaɓe wannan 'yan ta'adda. Allah ka mana zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Sokoto.
To amman Malam Bello Garba, yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa? Malami daga Nasarawa, ko kana tare da mu?
Ina tare da ku, ina jin ku.
To da wa muke magana?
Saidu.
To muna jin ka Malam Saidu.
Ni rayina shine gaskiya gwamnatoci na Najeriya su yi hakuri, saboda an ce manyan su ce wai gari zai je farauta, ita kama nama an dafa ya nuna kuma zai yana fara da yi kyau ba.
Me yasa ka ce haka?
Abin ya sa shine kudi ana biya autonomous, amma ba za a mai amfaninsa. Haba, a biya local government kudin su mana. Munumun waje an fada ba biya ba, wannan ba yi ba, a taimaka. Tono ne Najeriya, taimaka. To, nawan manufan kenan, don Allah ya yi haƙuri.
To, mun gode Malam Sa'idu Dukawa daga Nasarawa, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, barka da dare, barka da aiki.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Kuna tare da Isiya Yanki shi Najeriya daga Hankali, karan kuma su zuwa nan jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Isiya.
Alhamdulillah, gaskiya duk da yake yau ku ware mana lokaci ne namu na musamman.
Babu shakka.
To gaskiya muna godiya da wannan dama da ake ba mu. Gaskiya ni abun da ke ci mutu a koriya gaskiya al'amari abu kwaya ɗaya na yankinmu. Musamman babban hanyar na gwamnatin tarayya da ta fito daga Zaria zuwa Fadeguwa ta tafi Gatata har garin Jos. To gaskiya hanyar nan ƙalubale ne a wajenmu. Muna kira ga ɗan majalisar mu na dattawa Barista Ibrahim Khalid da kuma ɗan majalisar mu na tarayya guda uku da suke wakiltar na area namu. Muna kira gare su dan Allah dan annabi su taimaka su kai mace gaban ƙasa kuka kan hanyar nan namu, domin Allah hanyar nan ta zama tarkon mutuwa. In ka biyo hanyar nan za ka ga motoci ga su nan kafa ta shirye, abubuwa ga su nan ba su da kyan gani, babura ga shi nan ana ta haɗari a kan hanya.
To mun gode Malam Isiya daga Kaduna, da fatan kiran da kai ya kai ga hukumomin da ya kamata su ji. Yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi?
Na magana da shugaban kai daga tsohon hukumar Misau jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Domin ma dai lokaci na kamar yadda ɗan uwana ya sauka ne, muna magana kamar akan hanyar da ta shi daga Misau zuwa Azare.
To
hanya da lafiya yanzu duk ramuka ya yi, muna kira daga 'yan majalisar mu kamar yadda na jiya da na azare suka yi kokari suka yi magance iya bakin yanku su kuma na kira da honorable Abdul Dinji honorable Zafa Aliyu su mana iya bakin kokari wanda ta hanyar tsan daga tunkurmi zuwa misaudin nan magance mana wannan hanya da kake samun hadarori magana shugaba ga da kamar su kuma
to madalla Allah ya sa wannan koke ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji yanzu kuma zamu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Na magana da dan Sha'ibu Gilin cikin tudun waraki ban da kenan kuma kwanta kura da kenan jama'a.
To muna jin ka.
Alhamdulillah ni zan yi kira ne akan ta harajin da ta tarayya. Gaskiyar magana su gwamnati da ƴan majalisa idan suka
to ina ga layin malami daga Neja yana da dan tangarda ya gode amma a gurguje bari mu tsaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Hajji Maryam Dauda, barka da dare, barka da aiki.
Barka ka dai Alhaji Musangaro.
Sunana Alhaji Musangaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kano nan Najeriya.
To muna jin ka.
To alhamdulillah, da farko dai zan miƙa godiya ta ga Allah subhanahu wata'ala na bani haihuwa, da karuwa haihuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bani ranar Juma'a yau aka yi suna. An sa yarinyar na suna Aminatu, ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala.
Allah sarki Allah ya raya ta.
Amin amin. Ina jinjina kuma ga sanatar tsakiyar Najeriya wato sanatar Lawal Adamu Usman Murtala irin gudunmuwar da yake yi da al'amuran da yake ba mutane na domin demokuraɗiyya wanda yake a wannan jiha local government ɗin shi guda bakwai da yake wakilta duk local government duk ward ce da ya je musu primary guda 100 to da haka muna jinjina ko muna godiya da Allah subhanahu wataala irin wannan jarcen sanata da Allah ya ba mu ya kamata mutanen jihar Kaduna ku tsaya ku kalli irin abubuwan da sanatar Lawal Adamu Usman Murtala.
To mun gode Alhaji Musangaro, yanzu kuma zamu je Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Maryam barka dai.
Barka ka dai Malam Shafale, muna jin ka.
To Maryam, abinda zan ce shine daga kan Malam Aliyu mazaje na ma'aikatan biyoyi zuwa kasa, ina yi musu fatan alheri. Daga kan Maryam Dauda zuwa ƙasa zuwa Juli mata, ina yi muku fatan alheri.
To mun gode, mun ba mu maka fatan alheri.
Yawa, gaskiyar magana shine kira nake son yi da malaman mu na wannan ƙasa namu Najeriya. Ya kamata su zauna fa su yi nazari su duba. Na ji ana rade-rade wai za a yi wani karatu, za a hada wani karatu na ƙasa a Najeriya. To su koma baya su duba lokacin gwamnatin su an yi irin wannan.
Malam Shafale, ko kana tare da mu? To ina ga layinka ya goce, don haka yanzu kuma ma na ga producer ta daga mana hannu lokaci ya kawo jiki. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
To Maryam a takaice, wato jami'an hukumar kwana-kwana da agajin gaggawa a birnin Washington sun faɗa yau Juma'a cewa sama da gawarwaki 40 ne aka gano daga tarkacen jirgin saman fasinja da kuma jirgin saman mai saukar ungulu na soji da suka yi karo da juna suka faɗa kogin Potomac da yammacin ranar Laraba. Da sanyin safiyar yau Juma'a ne aka ci gaba da gudanar da ayyukan nemo gawarwakin mutane 67 da suka mutu a hatsarin. A fagen dagar yakin da ake yi a Ukraine, jaridun cikin gida na zaman muhimman madogara a yankunan da Rasha ta lalata hasumiyoyin wayoyin salula da kayayyakin intanet. Yan jarida suna samar da bayanai game da hanyoyin arcewa da tattara bayanan laifukan yaƙi na Rasha da tafiyar sojoji da kuma mai da martani kan farfagandar Moscow. Jami'ai sun ce Rasha ta harba jiragen sama maras matuƙa kan Ukraine a wani harin da ta kai cikin dare yau Juma'a, wanda ya raunata mutane hudu tare da lalata wani asibiti da wani rumbun adana hatsi a kudancin Odessa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. a madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyar Makila Williams. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.